ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل دلاله في النار جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم 21 ذو القعده هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم شكره 1447 وانده ديده ده 9 ga watan Mai miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 ci gaba da karatun littafin mai albarka littafin At-Targhib wat-Tarhib na Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala in ba ku manta ba muna cikin kitabul adab na littafin muna cikin babi na biyu babi mai fadaitarwa dangane da kyawawan ɗabi'u da kuma irin tanadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana abubuwa alkhairi ga wanda ya ɗabi'anta da kyawawan ɗabi'u ko karatunmu na ƙarshe mun tsaya hadisin Aisha yadda Allah ya tabbata gare ta tace manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi ya kasance yana cewa Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khulqi ya Allah kamar yadda ka kyautata halitta ta Allah ka kyautata dabi'una haka nace muku wannan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi tunda in ya kalli madubi miro da duk ya kalli madubi ya ga fuska da irin surar da Allah ya yi mai sai ya karanta wannan addu'ar don haka an sunnanta duk wanda ya kalli madubi ya ga fuskarsa ya karanta wannan addu'ar kuma kamar yadda nace muku wannan hadisi hadisi ne sahihi ko yace rawahu Ahmad warwatu rutukatun haka yake nan mun kan tsaya to ci gaba dai da kawo hadisai masu fakaitarwa dangane da kyawawan ɗabi'u yace warwaya an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqan al muwajjihuna kanafan alladhina ya'lafuna wa yu'lafuna wa inna abgarakum ilayya al-mashaa'un dinnanima al-mufarriquna bayna al-ahibba al-multanisuna lil-bara'i al-ayba rawahu at-tabrani fi as-sagir wal-awsat wa rawahu al-bazzar min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi ikhtisar wa yati fi an-namimati insha Allah ta'ala hadith Abdurrahman ibn Ghanamin jama'a shi gaba dai da kawo hadisai masu fadaitarwa dan gane da kyawawan dabi'u Allah ya kyautata mana dabi'un sai ya bude wannan hadisi da siga ta tabridi domin ya yi ishara cewa hadisin yana da illa haka ne yana da illa amma kuma ya samu wani hadisin da ke yi mishi sheda sai ya ce warwaya an abi hurairah radiyallahu anhu qala an ruwaito wannan hadisin daga Abu Huraira yarda Allah ta mata gare shi malla Abu Huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah ta mata gare shi ya ce inna ahabbakum ilayya lalle mafi soyuwar ku zuwa gare ni ahasinukum akhlaqan mafi kyawun ku ga dabi'u mutane cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi waɗanda manzon Allah ya fi so su ne masu kyawawan dabi'u su ne nashi muna tare al-muwaddi'una akanafan masu sauƙaƙa jaffansu akanaf jam'i na kanafun kanafun shi ne janibin badani janibu shai gefen abu masu sauƙaƙa jaffansu kun san gefe ko? Gefe to me jam'in gefe da Hausa? Jaffa ya yi daidai haka nan sai ya ce inna ahabbakum ilayya lalle mafi soyuwarku zuwa gare ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ahasinukum akhlaqan mafi kyawun ku ga dabi'u masu kyawawan dabi'u al-muwaddi'una akhlaqan masu sauƙaƙa jaffansu sauƙaƙa gefe malamai sun ka ce kinaya ce ta sauƙaƙa al'amarin mutum da abokan mu'amalar kana mu'amalar da su da sauƙi ba ka tsananta musu shi ne ma'ana masu sauƙaƙa gefe ma'ana masu tausasawa ga abokan hulɗa su sauran musulmi ƴan uwan da suke hulɗa da su suna tsawata musu alladina ya'lafuna su ne waɗanda suke son mutane wa yu'lafuna su ma ana son su kaga masu son mutane suna son su yace wa inna abgadakum ilayya sannan mafi kyamatuwar ku zuwa gare ni waɗanda na fi ƙyama cikin al'umma ta su ne al-mashaa'una bin namima masu yawo da annamimanci menene annamimanci ɗaukar maganar suwa ne a kai masuwa ne da nufin ɓarna sannan a ɗauki ta waɗancan a kawo mu waɗannan da nufin a haddasa ɓarna tsakanin shi ne annamimanci annamimi shi ne alladhi yati ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin in ka zo inda waɗancan ka ce kana so sai ka ɗauko maganar waɗancan a kawo musu in ka koma inda waɗancan ka nuna musu su ma kana tare da su kake ka ɗauko ta waɗancan a kawo ba maganar alheri ba maganar ɓarna don ka haddasa fitina tsakanin su wannan shi ne annamimanci ai wani ba ya son ka ai wani ba ya jam'iyyar ka ai wani bai jefa ma ƙuri'a ba ta adawa ne da sauransu don ba manzon Allah ba ba adawa da shi manzon Allah ɗaya mahaguna adawa ma ba shi ba don an yi adawa da kai to kaiwa da ba adawa da kai sai ka ce da mu halar to shine hadisin ya ci gaba da cewa wa inna abgadakum ilayya lalle mafi kyamatuwar ku zuwa gare ni al-mashaa'una bin namima su ne masu yawo da annamimanci annamimai kaga annamimi manzo Allah baya son sa al-mufarriquna bainal ahibba masu rabewa tsakanin masoya in yadda akwai soyayya tsakanin wani da wani to hanyar da zai bi ya haɗa su a tsakanin su sai yayi don ya raba su ba annamimi ba kenan to yace al-mufarriquna bainal ahibba al-multamisuna lil bara'il ayba al-multamisuna lil ayba masu nema aibi lil bara'il zabbarratta tun mutane abinda aka kokari ne ya samu wani mutumin kirki ya bata shi ga idanun mutane nuna ba mutumin kirki bane. Haka ake yi yanzu ko ba haka ake yi ba? Maki yau haka ake sai dai wanda Allah ya sani. Shine al-multani sunal aiba, masu neman aibi lil burai ga barrantattun mutane. Wanda bai laifin da baka saba ba kuma so ka ko ina cewa ai abu kaza kake yi ko kai kai abu kaza. Muna tare. To irin masu waɗannan halayen su ko daga cikin al'ummar musulmi su ne manzo Allah ya tsiki. Don haka yanzu ya rage naka. Ko ka ɗabi'antu da ɗabi'un da za ka samu soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ka ɗabi'antu da ɗabi'un da manzon Allah zai sanya ka cikin makiya ne waɗanda ya fi kyama. Dabara ta rage, Allah ya shirya da mu. Yace rawahu at-Tabrani fi as-Saghir wal Awsat, Imam at-Tabrani ya rawaito wannan hadisin cikin littafansa biyu, Mu'jam as-Saghir da Mu'jam al-Awsat. ورواه البزار امام البزار ما يرويته شيء من حديث عبد الله بن مسعود ده حديث ابن مسعود كان وانا اي حديث ابو هريره ده كو تو دبر ام البزار ما يرويته cikin littafin sal musnad ده حديث ابن مسعود باختصار اما شي بزار يزو حديث اتكيتي وياتي في النميمه ان شاء الله تعالى حديث عبد الرحمن بن غنم حديث عبد الرحمن بن غنم وياتي زيزو in sha Allah ta'ala in Allah ya so ko fin namimati cikin babi mai tsoratarwa dangane da annamimanci bi ma'ana sai zo da ma'anar wannan hadisi na mu yau za mu kai ga babi mai tsoratarwa game da annamimanci to zai kawo hadisi Abdullahi bin Janan shi ma ma'anar su guda da wannan hadisi to wannan hadisin dai kamar yadda kun gani ya bude shi da ruwaya yana da illa amma ya samu hadisan da ke yi mai shaida akan haka an ka ce wannan hadisi hadisi ne hasanun ya dai muna tare Allah ya kara mu annabi sirra da ni don haka tunda hadisin mai ya tabbata me yake karantarwa yana nuna ashe kenan musulmi ba daraja su guda ba cikin musulmi akwai waɗanda ar makusantan manzon Allah sannan kuma cikin musulmi akwai waɗanda an nesa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin makusantan manzon Allah wanda manzon Allah yake son su cikin musulmi waɗanda nake mutanen da nake kyautata ɗabi'unsu yana daga cikin kyautata ɗabi'u sauƙaƙa mu'amala tsakaninka da mutane yawan wanka kada ka zama mai kaushin mu'amala kada ka zama mai fushi kada ka zama mai zuciya kada ka zama kutsu kada ka zama mai miyagun ɗabi'u ka zama mai sauƙin mu'amala tsakaninka da mutane muna tare to sauƙaƙa mu'amalar ka tsakaninka da mutane mutane babu sabon matsala ga mu'amala tare da kai wannan yana da cikin kyawawan ɗabi'u wanda ke jawo soyayya ga manzon Allah wanda yake kuma wanda ya sauƙaƙa mu'amalarsa za ka ga shi yana son mutane mutane ma suna son sa muna tare don haka kowa ya kokari ya zan haka sannan daga cikin mutane kuma akwai manisanta ga manzon Allah ma'anar manisanta waɗanda yake manzon Allah ba ya so daga cikinsu akwai masu annamimanci annamimai kaga kenan wannan na nuna annamimanci yana cikin miyagun ɗabi'u ko annamimanci na cikin ɗabi'un ƙwarai annamimanci shi ne ka ɗauki maganar waɗannan ka kai ma waɗancan ka ɗauki ta waɗancan a kawo ma waɗanda da nan haddasa fitina tsakaninsu shi ne annamimanci amma ƴan alkhairi ka kai wannan kowa yana maraba da alheri amma dai ka kai da nihin batawa irin yadda ake ai wallahi wane wane abbai so ai duk maganganun da ya kai ai wane da yake son ya soka ai haka irin dai abin da ke faruwa yanzu ko madalla kai ka wa'azi wani a cikin mai fassara ga abin da aka yi wanda ya shiga cikin zuciyar kai ga abin da aka yi to Allah ya shirya da mu to kaga annabi mai ko da yake musulmi ne amma suna nesa ga manzo Allah ba ruwan manzo Allah da su daga cikin siffofin annabi mai yace al mufarriquna bainal ahibba masu rabewa tsakanin masoya akwai soyayya akwai fahimtar juna tsakanin wani da wani to wannan fahimtar juna tana kata maka rai kai ko annabi ne sai kai kokari ka hada su cikin tsakanin su muna tare sai su tace ko da aka bincika wa aikin ka ne to kai sunanka annabi ne hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata qattatun kato baya shiga aljanna shine kato kato wane ne kato bi ma'ana namam annamimi shine kato ba kato ba mai babban shiki ba annamimi kato banza kuma Allah ce bai shiga aljanna ko bai shiganta gaba dai in ya halatta ko ku a ba zai shige ta tare da farkon masu shiga ba sai ya tsaya wani wuri an gwamba za mai azaba sannan baya kai shi Allah ya tsare to shine yace masu rakewa tsakanin masoya sannan kuma da masu nema aibi gabarantattu laifin da ka sani ƙarya kake yi amma ka zauna ka ce ai wani kaza yake saboda kawai ka bata shi ana yin haka nan ko ba a yi to waɗannan duka irin wannan duka yana cikin miyagun ɗabi'u don mai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya Allah ya tsare madabbiyar manzon wannan hadisi kamar yadda nace hadisi ne Hassan al-Ligayri Allah ya kara mu annabi kira da aminci sai hadisi na gaba yace war ruwaya an Anas radiyallahu anhu kana don haka dai yau in ma ka saba da annabi wanci da yau kada ko bai kaje annabi bai shiga aljanna kuma annabi bai so annabi in ka saba da gabe gabe ko ka saba da bata wanda bai saba bai san sauka ba barrantaccin mutum ka lika mai aibi da jin wannan hadisi kana saki to Allah ya shirya da sai hadisi na gaba yace warwaya an Anas radiyallahu anhu kana qalat ummu habiba radiyallahu anha ya rasulullah almar'atu yakunu laha zawjani thumma tamutu fatadkhulu aljanna hiya wa zawjaha li ayyihima takunu lil awwal aw lil akhir qal tukhayyar أحسنها خلق أن كان معها في الدنيا يكون زوجها في الجنة يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة رواه الطبراني والبزار باختصار ورواه الطبراني أيضا في الكبير والأوسط من حديث أم سلمة في آخر حديث طويل يأتي في صفة الجنة إن شاء الله تعالى hadisi na gaba shi ma ya bude shi da siga ta tamridi yace ruwaya dan yayi ma ishara yana da rauni haka yake wannan hadisi yana da rauni kuma kwarai yace an ruwaito wannan hadisin an Anas radiyallahu anhu daga Anas yarda Allah tabbata gare shi kala Anas yace qalat ummu habiba yarda Allah tabbata gare ta wace ce ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar Abu Sufyan ya uwa sayyidina Muawiya sunanta ne yanka shine Ramla Ramla bintu Abi Sufyan yar Abu Sufyan ce to kaga ashe da sayyidina Muawiya da Abu Sufyan mahaifinsa ko babu komai dai ko bancin zaman su musulmi kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga surukan manzo Allah ne akwai mai farin ciki a zagi surukinsa akwai mai farin ciki a ci mutuncin surukinsa to ashe ko da laifi gare su irin alaƙar da a tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da manzo Allah sun ba da gaskiya gare shi sannan kuma ga sarakoci to ko da laifi gare su ai sun cancanta saboda wannan kusanci da manzo Allah an karaga musu muna tare babu wanda ke jin dadi a zagi surukinsa to ita ce ummu habiba ramla kenan bintu abu sufya kaga shi sayyidina muawiya matakai darajoji zai yi wa gare shi daraja ta farko dai ya yi imani da manzo Allah daraja ta biyu sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam daraja ta uku kuma sakatare ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muawiya yana cikin waɗanda ya an kaso karin manzo Allah wahayi yake kira sai ya ce rubuta yana cikin kuttabun wahayi masu rubuta wahayi sannan daraja ta hudu gashi surukin manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aure da ummu habiba yar uwarsa muna tare to yace an ruwaito wannan hadisin daga Anas yadda Allah tabbata gare shi Anas ya ce qalat ummu habiba matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ya manzo Allah almar'atu yakunu laha zawjani mace wadda maza biyu na aure sun haka kasance gare ta kamar misali ta aure miji da farko kila sai sun karabu ko kuma ya mutu ya batta bayan sun rabu ko Allah ya yi bai wafati sai ta saki auren wani na biyu muna tare kuma ta mutu sannan wannan matar sai ta mutu fata da kullun janna ta shiga aljanna hiya wa zawjaha da ita da duk mazajin nan biyu duk mazajin nan biyu da na aure ta da ita da su duk ɗan aljanna ne to in an ka zo aljanna la ayyihima takunu ga wanne ne su za ta kasance wa za a ba ita matsayin matarsa lil awwali ga mutum ga mijinta na farko za a hada ta aure la akhir ko ku ga mijinta na dabbaya matar wa za ta kai tunda maza aljanna ana ba su mata masu yawa ko cikin aljanna amma mace ana ba ta maza masu yawa a'a sannan in Allah ya kaddare da mutum da matarsa da ɗan aljanna ne to allocation din da Allah ya yanka musu na ta hurul eid to sai a hada da matarsa ko matansa wanda sun fi zanna duniya muna tare to ita yanzu ta aure maza biyu kuma da ita da su duk ɗan aljanna ne duk an safu aljanna to shine wannan matar ta bazuwan Allah ke tambaya wa matar wane ne cikin mazan nan biyu da ta aura da na farko da na biyu wanne ne zai zama mijin cikin gidan aljanna sai mu yi tambaya kayan mu kai karshe hadisin me ya hikimar ummu habiba na yi wa manzo Allah wannan tambaya saboda ai kaga ita ta yi aure kafin manzo Allah ya aure ta taba aure daga baya manzo Allah ya aure ta to yawan tunanin ta kai shin mijinta na farko za a hada ta da shi ko manzo Allah mijinta na karshe muna tare ala sai hadisin yace to khayyar da ummu habiba ta yi wannan tambayar sai annabi yace mata to khayyar a za a ba ta zaki ita matar za a ba zaki a hasanuhuma kullukan za a ce mata zaki kowanne ne su yafi kyawun tabi'u kana ma a hafi dunya da ya kasance ta sai ta duk zaman da sun kai ba ta zo da kowanne su ba to duk wanda ya fi kyautata mata wanda ya fi kyawun tabi'u duniya to ta zaɓe shi wanda tun zaɓa shi za a haɗa ta da shi ya kunu zaujaha wanda duk ya kasance mafi kyawun tabi'u tare da ita zaman da sun kai zai zamo shi ne mijin tafin da na cikin aljanna kun ji da wannan hadisi ya ce ko sai annabi ya ci gaba da cewa ya ummu habiba ya ki ummu habiba ashe babu laifi mutum ya bata sunan matarsa kuma balle duk wannan ba suna ne na yanka ba uwar wani kaga alkunya alkunya yana cikin girmamawa ai ko a ce uwar wani ko a ce baban wani sai ya ce ya ummu habiba zahabu husnul khuluq kyawawan ɗabi'u sun tafi bi khairin dunya wal akhirah da alherin duniya da lahira kaga ne ina kyawawan ɗabi'u ne ya aiki cikin wannan hadisi maccin da ta aure maza biyu kuma duk ɗan aljanna da ita da su duk ɗan aljanna to ya an ka zo lahira hadisin abinda ya nuna za a ba ta zaɓi ta zaɓi kowanne su ya fi kyawun ɗabi'u zama da sun kai duniya kowanne su ya fi kyawun shi za ta zaɓa sai a haɗa ta da shi rawahu tabraniyu wal bazzar da imamu tabrani da imamu al bazzar suna ruwaito wannan hadisin da ikhtisarin amma sun kawo shi a takaice yana hadisin ya ta haɗa tsawo muna tare warawahu tabrani wa aidan imamu tabrani ma ya ruwaito shi fil kabir cikin littafin mujamul kabir wal awsat da mujamul awsat min hadisi ummi salama da hadisi ummi salama fi akhir hadisin tawil shi ma an kawo shi cikin karshen wani hadisi mai tsawo ya ci fi sifatul janna wanda hadisin zai zo karshen littafi in Allah ya so a cikin babi mai bayani game da siffar aljanna insha Allah ta'ala in Allah kun ji wannan hadisin ko to sai malamai sun ka ce wannan hadisi ne munkar kamar yadda shayatul munkar muzdari yayi ishara da ruwaya ba ya nuna yana da aibi ba to yana da aibi a cikin isnadin sa akwai wani mutum da ake kira Ubayd ibn Ishaq Ubayd dai Ishaq shi wannan Ubayd matarukul hadisi ne muna tare malamai ba su karɓi hadisi gare shi saboda rawanin sa min sunan hadisin matarukul hadisi da ifon jiddan ba ma da ifon ordinary da ifi ba a'a da ifon jiddan mai rauni kwarai to ka gani asalin wannan hadisin sababiyya ubaidun ne ya saka da cikin isnadin sa kaga da ifin ne jidda illa ta farko kenan sai illa ta biyu kaga hadisin bai tabbata ba muna tare to sai yanzan kuma akwai wasu hadisi ba ma hadisi guda ba wa'anda na tabbata wa'anda sun saka ma wannan hadisi misali akwai hadisin ummu darda mata abu darda ya abu darda sahabi ne babba da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ita ma matar sa ummu darda sahabiya ce wata rana sai abu darda yake gaya ma mata ce ummu darda cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce idan mace ta aure sama da namiji daya to za a hada ta da mijinta na karshen da ta aura muna tare yace almar'atu la akhir azwajha mace za a hada ta da na karshen wanda ta aura kaga wannan hadisi bi yace za a ba ta zabi zabin ni za a ba ta ce ta diba sanda suna duniya wani kyawa wanda bi ku to kaga kuma wannan da yace za a ba ta zabi bai tabbata ba amma wanda ya tabbata hadisi ummu darda bayan abun darda ya rasu ta gama ta kaba ko ta gama ta kaba sai ga wani babban sahabi Muawiya da Abi Sufyan manya ɗayan manya ya zo neman ta aure tace a Muawiya ya hankuri ba za a aure kowa ba yace saboda me yace saboda miji na Abu Darda kafin ya rasu ya faɗa ne yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk mutum da ta aure namiji sama da guda to za a bashi ta ne gobe kiyama inda ita da mazambikan aljanna ne za a bashi ta ne ga mijin karshen da ta aura tace to ni zaman da mun kai da abin da ta bade mun canji da shi sun naka yadda mun ka zanna na har cikin aljanna mu zauna tare haka ba zan yi aure ba muna tare to shi wannan hadisi na ummu darda ya hadisi ne ingantacce albadi ya tabbatar da ingancin sa cikin silsila sahiha kuma akwai iri ne wanda an karo tun daga Hudayfa ibn al-Yaman da wasu sahabbai dai sahabbai da yawa an ruwaito wannan hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mace za a bayar da ita ga mijin karshen da ta aura muna tare to kaga wannan hadisin ko wannan hadisan da nace mace za a bayar da ita ne ga mijin karshe kaga ya saba mu su an tabbatattu sun saba ma wannan da yace za a ba ta zabi duk wanda yake kyawun hali sai ta zaba sai a hada ta da shi kuma wannan da ya saba musu kushi kuma da ifin ne jiddan to sanda duk an ka samu hadisi da ifi ya saba ma hadisi sahihi me asuna ne na yanka shi wannan hadisi munkar hadisi munkar to akan hakan ga an ka ce wannan hadisi na Anas hadisi ne munkar da asalin sa da ifi ne jiddan sannan kuma ya saba ma ingantattun hadisi akan hakan ga ya zama munkar Allah ya kara mu aminci da dani don haka magana tabbatacciya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine duk mace da ta aure miji fiye da guda to in ya zan duk mazan da ta aure ya aljanna ne to Allah zai hada ta ne zama cikin gidan aljanna da mijin ta na karshe sauran wa'ancin na farko sai su yi hakuri muna tare dama ni ka san in kan ne na abu duniya baka sabu baka ji ciyo saboda rashin samu ne ya kuce ba aljanna akwai wani abu yadda an ka ba kowa haka za a ba don haka babu wani jin ciyo baka ma gano matar za a mamantar da kai ba da matar hudu zai na an baka masu ya baka ma tunuwa da wacce na kunku zanna da yau balle ranka ya ɓaci matar kana inda wani muna tare sannan kafin a shiga aljanna Allah ya faɗi akwai annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam akwai wata gada wacce za a tsayar da mutane a yi kisasi duk abin da an zalunci zalunci da sun kawo juna sai ya hada musannan da da'awan ke sai aka su aljanna shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wanda za ana ma fi su dore min gillan ikhwana ala sururin mutaqabilina za mu cire duk abin da a cikin zukatan musulmi na gilli na kiyayya wane ya bata mu wani sanda ana duniya wane ya zalunci wani sanda ana duniya wane ya wa wani kaza ba dai sai to duk wannan gillin da kun ka tai da shi ba za mu shiga aljanna sai an cire shi muna tare madalla to Allah ya shirye da mu don haka wannan hadisi ne munkar bai tabbata ba duk da ya tabbata shine mace ana hada ta da mijinta na karshe inda ya tabbata shi ne aljanna sai hadisi na gaba yace war ruwai an ibn abbas radiyallahu anhu ma kana qala rasulullah ai ina ganin kila shi an dalilin da yasa Allah ya hana ma matan manzo Allah aure tun kaga da sun yi aure da mazan su na karshe za a hada su ka ku san sun samu ci baya sai to aka haka sai an kace su ya hankuri su su bari sai a hada su da mai gida to Allah ya shirye da ka san iyakar sa a gamsu ta aure manzo Allah warwaya an ibn abbas radiyallahu anhu ma kana qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khuluqul hasan yudhibul khataya kama yudhibul ma'ul jalida wal khuluqus su'u yufsidul amala kama yufsidul khallul asal rawahu tabrani wa fil kabir wal awsat wal bayhaqi hadisi na gaba hadisi na gaba shi ma ya bude shi da siga ta tamridi don yayi ba ishara hadisin ba yana da illa kuma haka yake yace an ruwaito wannan hadisin daga Abdullahi da Abbas yarda Allah tabbata gare su manya daya manya da shi da baban su sahabbai ne yadda Allah tabbata gare su dan Abbas ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce al khuluqul hasan kyakkyawan dabi'u ba shine tafiddin mu ba kyakkyawan dabi'u yuzibul khataya yana narkar da zunubai kamar yuzibul ma'ul jalida yadda kasan ruwa na narkar da kololin kankara kan sa zabu kankara ruwan da an kasa cikin firiji har sun koma kankara muna tare sai a cire ledar sai a jefa cikin ruwa yin kankarar nan za ta yi za ta narke to yadda kasan ruwa suna narkar da kankara to hakan ga kyawawan dabi'u ce narkar da zunubai in ka kyautar dabi'unka zunubanka sababbi ya kyautar dabi'u sai Allah ya gafarta maka shi amma ana wal khuluqu suku miyagun dabi'u yafsidul amala suku shi kuma miyagun dabi'u yana lalata aikin alkhairi kama yafsidul khallul asala kamar yadda alkhall me khallu eh me ko yadda kasan jus yana lalata al'asalin zuma me adda zuma ba zaki ba to sai ka samo jus kamar me misali kamar fanta ko coca cola ko duk wani abu mai kama da su sai ka dauki zuma ka zuma cikin su zakin zuman nan zai rage ko zai karu zai rage to yadda kasan kime juice yana lalata zuma in an ka zuba zuma cikin juice to hakan ga miya gutse bi uke lalata ya fara sai muna tare kaga the difference is very much clear yadda kyakkyawan dabi'u suna narkar da zunubai zunuban da ka aikata albarka kyauta da dabi'unka da kai kyawawan dabi'un da hake mu'amalantar mutane da su sai Allah ya narkar ma da zunuban nan da ka aikata wanda tassan kankara in an kada cikin ruwa take narkewa hakan da su kuma miyagun dabi'u ko suna lalata ayyukanka na alkhairi yadda kasa an tebi zuma an zuba cikin mineral kaga mineral din nan zai lalata zakin zuma to yadda kasa mineral na lalata zakin zuma to hakan ne miyagun dabi'u ke lalata ayyukanka alkhairi Allah ya tsare mu sai yace rawahu tabrani wa fil kabir wal awsat imam tabrani ya rubuta cikin littafin sa biyu mujammal kabir da mujammal awsat wal bayhaqi da imam al bayhaqi cikin littafin sa shu'abul iman wannan hadisi yace hadisi ne da ifan jidda me illar sa cikin isnadin sa akwai wani na isa ibn maymun al madani isa dan maymun mutumin madina to wannan isa Isa ibn Maymun al-Madani Isa dan Maymun mutumin Madina to wannan al-Madani Isa ibn Maymun al-Madani munkarin hadisi ne shi ma hadisin sahabin kiyama ne to akan sa an ka ce wannan hadisi ne da ifin jidda muna tare Allah ya karama ni misira da amma da ya inganta da me yake nunawa yana nuna mana muhimmancin kyautata ɗabi'u. Daga cikin muhimmancin kyautata ɗabi'u kamar yadda ya zo cikin wannan kyawawan ɗabi'u suna narkar da zunubai yadda kasan ruwa na narkar da ƙanƙara in an ji wa ƙanƙara ce. Allah ya kyauta mana ɗabi'u. Sai hadisi na gaba ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa lafz lahu wa qala hadithun hasan sahih wal bayhaqi illa annahu qala wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihi والحاكم دون قوله وخياركم خياركم لأهلي ورواه بدونه أيضا محمد بن نصر المروزي حديثي دينا قبل ما ينون مهمان شنكاوى والتبيعو الله يكيو تامن التبيعو يتي أنكر قولنا حديثا دقى أبو هريرة يتألى ارتبت قريش أبو هريرة يتي ما ذو الله إرادة أمين تألى ارتبت قريش يتي akamalul mu'minina imanan mafi cikar mu'minne ga imani ahsanuhum khuluqan mafi kyawa su ga dabi'u eh an ka tara mu'minne da yana fi musulmi eh an ka tara musulmi wuri guda su wane ne daga cikin musulmi imanin sa yafi cika annabi ya ce masu kyakkyawan shi da magana ta kai da annabi bai yi wannan hadisi game da kwadaita rabi kyawa da illa wannan ai wannan ya isa akamalul mu'minina imanan mafi kammalar mu'minne ga imani ahsanuhum khuluqan mafi kyawun su ga dabi'u kaga masu kyakkyawan dabi'u su ne imanin su yafi kammala tsakanin wannan da basu ba wa khiyarukum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da magana ya ce zaqaqtum ku muslimi khiyarukum li ahli zaqaqtum ku ga iyalinsa wane ne mafifici da cikin ku muslimi wanda yake mutumin kirki cikin gida daga iyalinsa don haka yan ana son a tambayi kirkin mutum wanda a tambaya mata ne a har tambayar mata ne sun fi kowa zama tare da shi daga ne ashe ke dan daga cikin abin da ke tabbatar da imani ke tabbatar da zaman mutumin kirki abin yana kyautata ma iyalansa yana kyautata duk abin da Allah ya bashi sannan kuma yana yin sauki gare su ba ya tsananta musu amma ka zauna cikin gidanka wanda ka san Fir'auna zaga wannan baka cikin khiyarun nas nina tare kamar yadda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli zaqaqtunku sune zaqaqtunku ga iyalansa wanda yafi kyauta ma iya sai annabi ce na fi ku zama alkhairi ga iyali duk na fi ku kyauta ma iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya tsira da iyalansa ya ɗebe musu kewa duk abin da suka so ya manzo Allah bai tsananta musu yana sauƙa musu kuma yana nuna musu soyayya to haka ya kamata kowace musulmi ya zauna da iyalin ma'ana da ya gwargwadon na kartakka gwargwadon kyautata wanda yake wa iyalinka shi abin da wannan hadisi yake nunawa muna tare don kakka zanna ƙarai waje amma ka zan dan ƙarai-ƙarai firawa da cikin gida in kai haka nan har yanzu imanin ka bai cika ba shi ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace akamalul mu'minina imanan mafi kammalar mu'minne ga imani ahsanuhum khuluqan mafi kyawun su ga dabi'u wa khiyarukum zaqaqtumku khiyarukum li ahli zaqaqtumku ga iyalinsa duk wanda yafi kyautata ma iyali zai to yafi zama zaqaqte wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rawahu abu dawud wa tirmidhi Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi sun karwaito shi wallan da lafazin da Tirmidhi ne wa qala Tirmidhi da ya kawo hadisi yace hadisan hasanun sahihun wannan hadisi mai kyau ne ingantacce haka yake wannan hadisi ne hasanun sahihun mai kyau ingantacce kaga hadisi mai tabbata ko Allah ya kara mu annabi da daɗi to tunda ya tabbata mai yake nunawa yana karantar da mu abubuwa guda biyu cikin mu'minnai in ka tara mu'minnai wuri guda waɗanda da imanin su yafi cika su ne waɗanda na kyautata halin masu kyakkyawan halaye muna tare sannan in ka waɗanda an zaɓa ku kuma mafi alkhairi cikin musulmi su ne mafi alkhairi ga iyalansu masu kyautata ma iyalansu to To sai yace wal Baihaqi da Imam al-Baihaqi shi ma ya rawaito wannan hadisin illa annahu qala sai dai shi Imam al-Baihaqi da yace ya kawo tashi riwaya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim zaɓaɓɓunku su ne zaɓaɓɓunku ga matansu. In an ka kere matarka me za ki cewa game da mijinki alhaji wane ko mallam wane ko ustazu wane me za ki cewa? To in dai ko baka nan tana faɗin alkhairi to wannan ka gode ma Allah ka ga mutumin ki muna tare. To kaga mutum nawa a haka nan kuma mutum nawa da za a kire mata ce ta faɗi tsakani da Allah zamantakewa za ta ce masha Allah barakallahu. Ka gani to duk wanda ya san akwai matsala ya kokari ya gyara muna tare. To yace da ruwayar Baihaqi yace manzon Allah yace wa khiyarukum zaqaqunku khiyarukum lil sa'ir su ne zaqaqunku ga matan kowa ya kokari ya zan mutumin kirki ga iyali. Wal Hakim da Imam Hakim shi ma ya fitar da hadisin amma duna qaulihi banda maganar da ta zo cikin hadisin da Annabi yace wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi Imam Hakim bai kawo wannan cikakken warawahu bidunihi aidan Muhammad ibn Nasr al-Marwazi hakan ga ba Abu Dawud da Tirmidhi da Baihaqi da Hakim ɗaya ba wani malami ma Muhammad ibn Nasr al-Marwazi shi ma ya rawaito wannan hadisin kamar yadda nace wannan hadisi ne hasanun sahihi Allah ya karama annabi da don haka ayi kokari a kyautata ɗabi'u sannan kuma ayi kokari a kyautata mai iyali. Wa zada fihi shi Marwazi da tashi riwaya ya zo da ƙari yace wa zada fihi ya ƙara cikin hadisin yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innal mar'a kuma lalle mutum la yakunu mu'mina yana kasancewa mai imani wa inna fi khulqihi shay'an amma kuma akwai wani abu na ƙarna cikin dabi'unsa ga addini mutum ne mutumin kirki kaga mai imani kenan ko amma ga ɗabi'u zamantakewa mu'amala ce da iyali mu'amala ce da sauran mutane yan uwa dai akwai na ƙasa shine yace wa innal mar'a la yakunu mu'minan lalle mutum yana kasancewa mai imani wa inna fi khulqi shay'an amma ga ɗabi'unsa akwai wani abu na ƙarna fayan qasu zalika min imani to wannan illar da akwai ga ɗabi'unsa yana dangarta da ɗabi'unsa muna tare. Fayan qasu min imani fayan qasu zalika min imani wannan tangardar da aka ɗabi'unsa sai ta rage wani abu na imaninsa kaga ashe kenan miyagun ɗabi'u suna cikin abin da ke rage mutum imani kamar yadda kyawawan ɗabi'u suna cikin abin da ke cika ma mutum imani muna tare. Sai dai wannan ƙarin bai tabbata ba wannan ƙarin da'ifi ne bai tabbata ba akwai mutum da'ifi cikin isnadinsa amma dai riwayar farko ita lafiya Allah take hasanin sahihu muna tare. Allah ya ƙara mana annabi fira da aminci Allah ya kyautata mana halaye sai hadisi na gaba yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innakum lan tasqun nas bi amwalikum walakin yasa'u minkum basal wajhi wa husn al khuluq rawahu abu ya'la wal bazzar min turqin ahaduha hasanun jayyid. Hadisi na gaba an karbo shi daga Abu Hurairah yadda Allah tabbata gare shi Abu Hurairah yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace innakum lalle ku musulmi lan tasabun nasa har abada ba za ku iya yalwatar mutane da amalukum da dukiyoyinku ba bin da za ku iya yalwatar mutane da dukiyoyi akwai mai dukiyar da ke iya wadatar da ya ba kowa ya wadatar da kowa babu shine ma'anar maganar annabi innakum lan tasqun nas bi amwalikum lalle ku ba ku iya yalwatar mutane ba ku iya wadatar da mutane da dukiyoyinku to da me za ku yalwace su walakin yasa'uhum minkum sai dai abinda zai yalwatar su daga gare ku basal waje shine shimfiɗar fuska wa husnul khuluqi da kyakkyawan ɗabi'u shi abinda yake iya wa kowa ma'ana kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wanda adda wadatar da yake iya raba dukiya ga kowa ya wadatar da kowa da dukiyarsa ko akwai shi yanzu ne kowa kudi an ce Afrika ba dan goce ba dan gociyo yana iya dauko kudin nan ya raba ko da mutanen Najeriya ya dubu mutanen sauran kasashe na Najeriya dai ya raba ya wadatar da kowa a bai iyawa in yayi haka ne yanzu muna ya sa kudin nan nashi muna tare ba wani mai kudi ba wani mawadaci wanda adda wadatar da yake iya yalwatar kowa da duniya ba kowa ya wadatar da kowa to me ya kamata kowa da su yalwaci mutane da shi sai annabi ya ce sai dai abin da ya kamata ya wadaci yalwaci mutane da gare ku shine shimfidar fuska me shimfidar fuska wanda Hausa sun kace ta fi shimfida tabarma mutum ya shimfida ba ka zo inda mutum ko ku haɗu da mutum ya saka ma fuska ya yi maka murmushi muna tare ya fi bisa ga ka zo inda yake shimfida ma tabarma ka amma ku bai gane ma fuska kuna haɗuwa da shi sai ya sha mur ko ka zo da kai ka zo inda yake sai ya sha ma toka babu haiba ya nuna bai ji daɗin zuwa ka ba kenan to bayan kun kare in nawa ya baka da ya babu daɗi wannan zai huskar da ya ba za ka mance da shi ba muna tare madalla to shi ne annabi ya ce tunda ba ku iya wadatar da mutane da dukiya to ku wadatar da su da abu biyu na farko shi bi dauka wanda duka hade da shi assalamu alaikum kada dariya kasu ga mai huska shin ta huska kenan sannan na biyu wa husnul khuluq da kyawa wanda ne duk wanda zaka mu'amala da shi in musulmi ne in ma ba musulmi kai mu'amala mai kyau kada ku yi mu'amala wanda zaka bar shi cikin bakin ciki da nadama ka san akwai wasu mutane daga cikin mutane wadanda in kai mu'amala da su sai kai nadama ina da baka san su ba san ka ba akwai yadda su ko babu to kaga waɗannan me ya jawo musu rashin kyawa wata ne me abun da bai musu kai yi mu'amala da kai ya ji daɗin mu'amalar ya yi fatan gobe ma Allah ya sake kulla wata mu'amala tsakanin kai sai ya ji daɗin mu'amalar da kun kai shekaran jiya to kai kamata ku zama muna tare sai yace rawahu abu ya ala imam abu ya ala ya rubuto shi wal bazzar da imam al bazzar min turkin ta hanyoyi da yawa ahaduha hasanan jayyidan dai da cikin hanyoyin hanya ce mai kyau jayyidan kuma mai kyau haka yake wannan hadisi ne hasanan da gairi kaga ya dai tabbata ko Allah ya kara ma nan cire da don haka wannan hadisin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana da kudi dai da dukiya baka yawa da kowa da kowa amma da ni menene aikin alheri da kake iya wadatar da kowa sakin fuska da kuma kyakkyawan tabi'a Allah ya gyara mana tabi'a sai hadisi na gaba yace wa an rajulun min muzayna qala ila ya rasulullah ma abdalu ma utiya rajulul muslim qal al khuluqul hasan qal fa ma sharru ma utiya rajulul muslim qal idza qareta an yura alayka shay'un fi nadil qawm fallata alhu idza khalawta رواه عبد الرزاق في كتابه أما أمر أن أبي إسحاق عنه حديثي نغبا أنكر قوش دقوان متون أن قبيل المزيرة مزيرة قبيلة جدك في قبيل الله رباوة تو أنكر قوانا حديث دقوان متون كغبا أي نابا إمام الألباني يتشتو أي بيو إن دي وانا متون أن قبيل المزيرة رباوة إن صحابي لي ولله الحمد أما إن با صحابي بني an samu majhuli cikin isnadi wanda yake illa cin hadisi muna tare don haka ya kamata ku sai ku binciko mana wannan mutumin wane ne sahabi ne ko ba sahabi ba ne yace an karɓi wannan hadisin daga wani mutum dan kabilar Muzayna qala shi wannan mutumin ya ce ila an ce ya rasulullahi ya manzo Allah ma abdalu ma utiya rajulul muslim menene mafificin abin da ake ba mutum musulmi cikin kyaututtukan da Allah ke ba musulmi wace kyauta ce ta tafi wace zama alkhairi men shi amma anar menene mafificin abin da ake ba mutum musulmi qala sai manzo Allah ya ce an khuluqul hasan kyakkyawan dabi'u a bashi kyawawan dabi'u ba wata kyauta da Allah zai mayar da ta wuce wannan in dai ka cire kyautar imani muna tare qala sai mutum ya ce fa ma sharru ma utiya rajulul muslim to manzo Allah kun menene mafi shari'a abin da ake ba mutum musulmi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka reta an yura alayka shi in kana in ka kyamaci a gane ka idza ka reta in ka kyamaci an yura alayka shi a ga wani abu gare ka sina dil qawm cikin tarun jama'a nadi tarun mutane idan ka kyamaci a gane ka cikin tarun jama'a akan wani abu to falata alhu abin nan da baka sun jama'a su gane ka kana yi kada ka aikata shi idza ka lauta in ka kadaita in kana kai muna tare sai yace rawahu abdurrazzaq abdurrazzaq as-sunani yarwaju fi kitabi cikin littafin sa mai sunan littafin abdurrazzaq abdurrazzaq as-sunani yace fi kitabi mai sunan littafin sa al-musannaf amma amr ya karbo daga ma'amar annabi isaka shi ko ma'amar shi ya karbo daga abu ishaq as-subai'i annahu shi abu isaka shi ya karbo daga mutumin can majhuli rajulun min muzayna muna tare sai an kace to abu ishaq as-subai'i da a cikin isnadin hadisin ko mutun ne muddalisi yana da dalisi sannan ya zo da hadisin da anana dama sai da dun muddalisi ya zo da hadisi da ana tsoron shi ba tunda dalisin sa to sai a da ifan da to akai nai an kace wannan hadisi ne da yake Allah ya kara mu annabci da to amma da ya inganta da ne hadisin ke karantar da mu wani mutum ya tambaye banzo Allah ya rasulullahi cikin kyaututtukan da Allah ke ba musulmi wace kyauta ce mafificiya da wace ma abdalu ma uciya rajulun menene mafificiya da ake ba mutum musulmi kyauta kana sai manzo Allah ta alkhulqul hasan kyakkyawar dabi'u don haka ashe kenan duk wanda Allah ya yabba dabi'u na kwarai to Allah ya yabba kyauta mafificiya muna tare inda za ku gane kyakkyawan dabi'u kyauta ce da wurin Allah za ku ga wani ba ma musulmi bane ba musulmi ya zo da kyakkyawan dabi'u ba to wani mutum gashi ba ma musulmi bane amma Allah ya bashi kyakkyawan dabi'u sai irin su ne ake wa kirari kafiri mai zuciyar musulmin Allah ba akwai irin su ba kai mu'amala da shi ya kuma kai mu'amala da mafi yawan musulmi ba akwai irin su ba kaga ni kyauta ce ta Allah sannan akwai wani musulmi ne amma kuma jahili ne ko mina addini bai taba karantawa ba amma kuma Allah ya bashi dabi'u na gari muna tare ga wani can shi ko gurgudo duk abin da ya kamata a karanta na addini ya karanta amma dabi'u ne ko kare ba ya ci ana samun irin su ko ba don ku san kyawa wanda dabi'u kyauta ce da wurin Allah ga wani malami can in ka yi mu'amala da hizo guda ba ka fata Allah ya koma haɗa ka da shi sannan ga wani nan jahili ne bai karanta komai na addini ba wani hadisi ko wata ayar Qur'ani da ya karanta amma kuma Allah ya ba shi dabi'u masu kyau kaga ashe kenan kyawawan dabi'u kyauta ce da wurin Allah Allah ka ba mu wannan kyauta to shine wannan mai tambaye ya tambaye annabi menene mafificin abin da ake ba mutum musulmi kyauta annabi ce kyawawan dabi'u duk wanda Allah ya kyautar dabi'u sai gode ma Allah Allah ya bashi kyauta mafi ficiya Allah ya kyautar dabi'u sai mutum ya saki tambaya to menene mafi shari'a abin da ake ba mutum musulmi kuma sai ya ce mai abun dabi'u yana daga bugun dabi'a kamar yadda mun koyo hadisi farkon kitabul adab ko ku abin ga mun yi shi ga cikin wannan littafin ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al birru husnul khuluq kuntu na hadisin sai ya ce wal ismu ma haka tina suka wa karita an yi tsali alaihin nas mun yi shi kwanaki yace al birru abinda at'a ga Allah husnul khuluq kawa wanda ne kaga kiyawa da bi'u annabi ya duk kullun sai ce su a ta'a sannan al ismu abinda azzunubi kuma ma haka tina suka abinda yake yaza ya ba kai kai cikin zuciya wa karita an yi tsali alaihin nas amma kana kiyamar mutane su gani ne ba ku misali kamar sigari da masu kama da su ko kana son sigarin kana shi amma in yanzu ka haɗu da wani wanda ake jin nauyi sai ka murkushe ta gado ko ma ka yi suwa ba ka so ya gane kana shi sigari kaga ismu kenan to shi da yace menene mafi shari'a abin da ake ba mutum musulmi sai yace sadda duka kiyamaci jama'a su gane ka kana abu to kaska yadda ka aikata shi in kana kai kadai muna tare domin aikata shi kana kai kadai shi zai sa mutane su gani kana ganin kai kadai ne yanzu Allah zai izo wani zai gane ka da
to menene kake kyabar mutane su gane ka kana yi abin da baya da kyau muna tare wanda yake kuma miya kun da bi ku sun kushi duk abin da baya da kyau kamar yadda kyawawa da bi ku sun kushi duk abin da adda kyau ga addini yanzu kun fahimci hadisin to sai dai hadisin kamar yadda nita hadisi ne da ifi domin Abu Ishaq Subaydi Muhammad Dalisi ne kuma yazo da shi da anana Allah ya kara mu annabci na da sai hadisi na gaba yace wani waya an abi hurairah radhiyallahu anhu kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna hadhihi al-aqlal min al-lay faman arada Allah bihi khairan manahu khulqan hasana waman arada bihi su'an manahu khulqan sayya'a rawahu Tabrani fil Awsat hadisi na gaba yace waya ya bude shi da siga ta tamridi dan yayi ma ishara yana da illa kuma illa babba ko an ruwaito wannan hadisin daga Abu Huraira yadda Allah tabbata gare shi kala Abu Huraira yadda Allah tabbata gare shi yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manza Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace inna hadhihi al-aqlaq lalle wa anna dabi'un min Allah daga Allah suke kaga dabi'u duk wanda ya samu kansa da dabi'u na gari aikin wane ne aikin kyauta ce da wurin Allah don haka ya gode ma Allah yace inna hadhihi al-akhlaq wa anna tabi'u min Allah daga Allah suke faman arada Allah bi khairin don haka duk wanda Allah ke nufa alkhairi gare shi manahu khulqan hasanan sai Allah ya bashi kyawawan tabi'u duk wanda Allah ke nufa alkhairi sai ya bashi tabi'u nagari Allah ka babu tabi'u nagari waman arada bihi su'an wanda Allah ke nufin sabanin alkhairi gare shi kuma manahu manahu da ma'ana adahu maniha ba kyauta ba manahu sai Allah ya bashi kulukan sayya'a miya gun dabi'u shine ƙarya shine hasada shine annamimanci shine kibiri jiyewa in musulmi ya samu wata ni'ima da sauran da ya gurɗe ga su da duk abin da amma gurɗe sanda duk Allah bai nuna alheri ga mutum sai ya bashi miya gun dabi'u yan Allah na nufi alheri ga mutum sai ya bashi dabi'u na gari sai ce rawahu Tabrani fil Awsat imamu Tabrani ya rawaito cikin littafin sa Mu'jamul Awsat sai dai sun kace wannan hadisi ne da ikon jidda me illar sa cikin isnadin sa akwai wani nan Maslamatu ibn Ali Maslama dan Ali mataruqul hadisi ne akan sa an kace wannan hadisi da ikon jidda duk dai kuma ba'ana su mai kyau ko to Allah ya kara tsira da aminci ga Allah mu kuma Allah ya gyara mana halaye sai daga bai cewa ana abi sa'alabat al-khushani radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah mahasanukum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirati aswa'ukum akhlaqan astartaruna al-mutafahiquna al-mutashaddiquna rawahu ahmad wa rawatu sahih wa tabrani wa ibn hibbana fi sahihi wa rawahu tirmidhi min hadith jabir radiyallahu anhu wa hasanahu wa lam yadhkur fihi aswa ukum akhlaqan wa zada fi akhirihi qalu ya rasulullah qad alimna tartarun wal mutashaddiquna famal mutafahiquna qala al mutakabbiruna hadisi na gaba yace an karbo shi daga Abu Sa'alaba al-Khushani sahabi ne da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa radiyallahu anhu ya Allah tabbata gare shi qala Abu Sa'alaba yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace inna ahabbakum ilayya lalle mafi soyuwar ku zuwa gare ni wa aqrabakum minni kuma mafi kusantar ku gare ni fil akhirati ranar lahira mahasinukum akhlaqan masu kyakkyawan dabi'u cikin musulmi in ka tara musulmi suwa manzo Allah ya tiso sannan suwa ne ne sun ka ci zama kusa gare shi wa'anda za su makwabtaka da manzo Allah gobe kiyama ga gida ga gida yace masu kyakkyawan dabi'u cikin magana ta kare muna tare wa inna abghadakum ilayya hadisi ya ci gaba da cewa kuma mafi kyamatuwar ku zuwa gare ni wadanda manzon Allah ya tsiki cikin musulmi wa abadakum minni kuma mafi nisantar ku daga gare ni fil akhirati al-lahira waɗanda suna da nisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aswa ukum akhlaqan su ne mafi munin ko ga dabi'u masu miyagun dabi'u kaga masu dabi'un kwarai su ne ta soyuwa ga manzon Allah kuma su za su zama kusa da kusa da manzon Allah gobe kiyama sannan masu miyagun dabi'u su ne daga cikin musulmi waɗanda manzon Allah ya tsiki kuma sun ta kowa nisa da manzon Allah ba manzon Allah da abbabba ba ko sarrafa din da rubuta din ni akai da mai mugun dabi'a nan gwa dabi'a ba abokin zama ba ne Allah ya shirya da to su wane ne masu miya gun dabi'u asarsaru da masu yawan surutu shine asarsaru da tokacin mai yawan surutu masu yawan surutu almutafaihi kun ma cika baki in yana magana ya cika baki ko zai cika baki ko me cika baki magana wani da kunshi alfahari in ba ni buwa ka iya kaza ni dai ka iya kaza ni dai adda kaza shi ne cika baki ko ka ce cika baki ko ka ce ruba eh yanzu kun fahimci cika baki magana yana magana yana cika baki ba wai cika baki haka da a'a yana magana dai wanda a dauki da alfahari magana wanda a dauki da alfahari yadda ce shi sune almutafayyiquna almutashaddiquna masu cika baki tare masu kalkale su ne almutafai ina yake yace asarsaruna daga cikin masu miyagun dabi'u akwai masu yawan surutu almutafaihiquna masu cika baki in suna magana almutashaddiquna masu kalkale ga maganganunsu alƙale shine nuna cewa kai ka iya ba wanda ya iya illa kai nuna fasaha ba akwai masu yin magana irin haka dan ba yana ƙalƙale shi a dole sai ya san balarabe kuma gashi da gunto hanci to sune al-mujahid yace rawahu ahmad imamu ahmad ya ruwaito shi wa ruwatuhu ruwatu sai kuma marwayatan wannan hadisin duka marwayatun bukhari ne wanda tabrani da imamu tabrani wannan hibban da imam ibn hibban da shi sai cikin littafin sa sunan rawaito wannan hadisi ne sahihu da gairi kaga ya tabbata ko to tunda ya tabbata ne yake nunawa cikin waɗanda an mafi soyuwa da cikin musulmi ga manzon Allah ko mafi kusanta ga manzon Allah ranar kiyama sune masu kyawawan dabi'u sannan masu miyagun dabi'u su kuma suna daga cikin mutanen da annabi ya tsiki kuma sun kafe nisa daga manzon Allah ranar kiyama daga cikin miyagun dabi'u shine yawan surutu sannan da yan an ka zo magana a cika baki sannan da kalkale ga magana to duk wannan ba ya cikin dabi'u na gari kai magana daga tafiya daga komi kai ka sa tawali muna tare sai ya ce warawahu tirmidhi imamu tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisin min jabir daga jabir yadda Allah ya tabbata gare shi wa hasanahu kuma tirmidhi ya kyauta hadisi yace hadisi ne hasan wallam yakur fi sai dai ga riwayat tirmidhi wacce ahmad ya fitar da ita ga riwayat tirmidhi bai ambaci aswa ukum akhlaqan mafi munin ko ga dabi'u ba wa zada fi akhiri tirmidhi ga zashi riwaya ya kara a ƙarshen hadisin yace qalu sai sahabbai sun ce ya rasulullahi ya manzon Allah qad alimna tarsarun wal mutashaddiquna kalmomi uku annabi ya faɗi daga cikin masu miyagun dabi'u ko yace asarsaruna da almutafaihiquna da almutashaddiquna sai sahabbai sun kace kada alimna tarsaruna mun san su wane ne tarsaruna wal mutashaddiquna kuma mun san su wane ne mutashaddiquna tarsaruna su ne masu yawan dumi masu surutu da yawa mutashaddiquna kuma masu cika baki asali ne daga shidqun ne shidqun wannan kashi wanda ake kira dumbarun baki wannan kashi shine shirkun ko wane mutum yana da shirkai ne da wannan sune shirkai ne to almutashaddiquna waɗanda in suna magana sai waɗannan shirkun sun amsa kazun cika baki kenan magana mai cika baki muna tare sahabbai sun kace mun san asarsaruna mun san almutashaddiquna famal mutafaihiquna menene ma'ana almutafaihiquna ala sai annabi ce almutakabbiruna masu girman kai wurin magana ka gani masu girman kai menene ma'ana masu girman kai waɗanda ke yin kalkale yana magana yana wani lankwashi-lankwashi da wani salele da wani abin ya nuna shi mutum ne mai fasaha da sauransu su ne almutafai da kuna muna tare to Allah ya kara mani tsira da aminci shi ma wannan riwayar ta Tirmidhi hadisi ne hasanun sahiha kaga hadisi ya tabbata ko to sai fassarar kalmomi as-sarsaru tunda yace as-sarsaruna bi sa'aini da sa'un biyu wanda kuke kira cha da Hausa a musallafataini masu gagga uku maftuhataini masu fataha wane ne as-sarsaru yace huwal kasirul kalami mai yawa surutu takallufan akan kallafa bakai dai ba wanda ya sashi zuwa ana bakai dai in an ka danna shi dai ke bada labari in ya tsare wanda ya dauko ma to shine as-sarsaru to kace mai yawa surutu muna tare to sai na biyu al-mutashaddiq huwa al-mutakallim shine mai yin magana bin mil'i shidqaihi da cike da barun bakin shidqul waɗannan kasusuwa na ƙasa haba ga gudanan su ne shirku yana magana cike da barun bakin tafasuhan don nuna fasaha wa ta'ziman likalai da kuma girma ga magana ta kaga shine da haka muke kira cika baki mai magana ta cika baki ta ruba ta nuna isa muna tare sai almutafahiq shi kuwa asluhu min alfahiq menene alfahiq huwa alimtila wa huwa alimtila shine cikar abu wa huwa bi ma'ana almutashaddiq don haka almutafahiq yana da ma'ana almutashaddiq me ma'ana almutashaddiq mai cika baki to kaga almutafahiq shi ma mai cika baki la'annahu alladhi yamla'u famahu bil kalam domin shi almutafahiq shine mai cika bakinsa da magana waya tawassau fi kuma yana yalwatawa ga magana izharan li fasahati don bayyanar da fasaha sau fadli da kuma falalatai wasta ila an alal gaid ko nun dau haka akan wani ba mai iya yin irin wannan kalkalin ba shi da Hausa ake kira kalkale ga magana muna tare wala hada fassara annabi saboda haka annabi fassara shi bil mutakabbir jam mutakabbir abinda ke sa kalkale ga magana kibri nuna ba wanda ya iya illa kai muna tare to kaga ya nuna kenan waɗannan duka suna cikin miyagun ɗabi'u ba ka in zaka magana kai magana ta mai sauki babu cika baki babu ruba babu nuna isa balle girman kai ya shiga Allah ya shirye da mu mote lokaci yayi ko to wannan hadisi ne sahihi ko to duk sauran waɗanda na rage har ƙarshen babu duk da shi bai bar mu tsaya da to jama'a kun dai jiya yanzu kusan sati uku muna cikin babin makarimul akhlaq hadisai ne da in kun lura mafi yawan sai inganta yan kalilin abu sai inganta ba muna tare to yanzu bayan jin waɗannan hadisan jama'a me ya rage muna yanzu aiki Allah shi ba mu kifa aiki tabaraka wa ta'ala cikin qur'ani yana cewa wa qul lil iman فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون kace mu ku te ku yi aiki musulunci ba zancin baki ne ba kawai aiki ne inna allaha la yanzur ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai kullun jikun ku nan ku ko surar jikin muna ta tunda shi yayi ta me Allah ke kallo gare mu walakin yanzur ila qulubi sai dai Allah na kallon zukatanmu ne wa a'malikum da kuma ayyukan don haka aiki yanzu a duk da rage illa aiki jama'a kowa dai yanzu ya ji muhimmancin kyawawan dabi'u ko da kuma illar da aka tattare ga miyagun dabi'u to duk wanda ya san yana da wata muguyar dabi'a daya ko biyu ko uku ko goma ko 20 ko 30 to yayi kokari da ta hanyar gyarawa sannan duk wanda ya san ga wasu kyawawan dabi'u waɗanda bai dabi'anta da su ba shi ma daga hanyar yi kokari at all cost ka dabi'anta da waɗannan kyawawan dabi'u Allah ka shirin da mu Allah ya gyara mana dabi'un duk dabi'un da an gare mu waɗanda ba mu kware ba Allah ka rama mu da su waɗanda an na kware waɗanda ba mu yi Allah ka shirye shi mu mukama Allah ka shirye shi mu gaba ɗaya abinda ni faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi ya fi mini shafe cikin zukatan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك